فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا تقص ليكو تقص قواتر جماد الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ta yi daidai da 1 ga watan 1 shekara ta 2023 miladiya. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuwan a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fadlu Ta'amul Baina Zawjayn. Littafi ne na Malam Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahimahullahu ta'ala, wannan kuma shine darasi na 5 a cikin wannan littafi mai albarka. Darasin da ya gabata mun tattauna daidai gabar da malam yake cewa la ta'kul mahar zawjatik, kada ka lankume sadakin matarka. An yi alfarma, an daga kafa, an yi auren bashi, an ce daga baya ko bayan wata ɗaya ko wata biyu za ka biya ta sadakinta, ko kuma ka biya wani ɓangare ba duka ba, aka yarjejeniya za ka cika ragowar. To rashin cika ragowar ko hana ta duka ba ƙaramin matsala ba ce a rayuwar aurenka. Kamar yadda mun ji faɗin Allah ta'ala wa atun nisa a sadukati inda nihla, da kuma hadithin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a haƙƙu shuruda an tufu bihi masta halattun bihi furuja, da kuma wani hadithi mai ban tsoro da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa duk wanda ya auri wata mace sadaki kaɗan ko mai yawa bai bata ba aka ɗaura auren a haka, wato da yarjejeniyar daga baya zai bata, amma shi a zuciyarsa dama ba shi da niyyar biya, yayo dare ta aka yi auren a haka kuma har ya mutu bai biya ba, to lallai zai haɗu da Allah madaukakin sarki a matsayin mazinaci. Wannan hadisi yana da ban tsoro sosai, musamman ga waɗanda suke ganin wato in sun cinye sadakin matansu kamar babu matsala. Ita kam rayuwar aure take yi da wanda ya aure ta, shi kuma duk lokacin da ya kusance ta to kuma ga matsayinsa zai tashi a gaban Allah a matsayin zina yake yi da ita. Bayan wannan mun tattauna game da maganar walwala da sakin fuska da raha a cikin gida. Ibtasim innaka fil bait, gida daban, fagen daga daban. Yanzu aka soja a fagen daga yana dariya, ya kaga shashashen soja ne ko dan ba muhallin dariya ba ne? A nan aka ga soja lallai da kakalle shi zaka san lallai a fagen daga ake. To haka kuma idan mutum ya zo gida to ba kuma a fagen daga ake ba, a nan kuma gida ne ake raha, ake barkwanci, ake sakin fuska. Mun karanta wasu daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam inda nana Aisha take labarta mana irin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ainihin wato raha da ainihin wato saukin kai da murmushi da tattaunawa da hira da iyali. Sannan mun karanta wasu daga cikin maganganun masu hikima na mahimmancin yin murmushi da kuma saukin murmushi din ba shi da wata wahala. To a yau insha Allah za mu shiga tattaunawa ne game da wata gaba da malam yake cewa ne da'u zawjati bi ahabbil asma, qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala, yace ne da'u zawja daga cikin irin yanda ya kamata mai gida ya zamto tare da iyalinsa shine ya dinga kiran matarsa bi ahaddil asma, da suna mafi kyawu, ya duba suna mafi kyawu ya dinga kira ta da wannan suna koda tana da wani suna wanda yake bashi da ma'ana ko suna ne wanda kila ta kakanni suke gaya mata ko wanda bai kama da haka to kada mutun ya ci gaba da kira ta da irin wannan suna da Allah ba ta so masu kiranta da shi ba yanda za ta yi su to kai tunda ka aure ta to kaga fage ne da ya kamata a ce akwai farantawa rai akwai kauna da soyayya da haka ka dinga kiran matarka bi haqqil asma baka ji irin laquba da kuma alkunya da wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam take da shi da haka ni da zaujati ka dinga kiran matarka bi haqqil asma da sunaye mafiya kyau asid zaujatak bi nida'iha bi haqqil asma kafaran tarab matarka ka kuma dadada mata rai bi haqqi nida'iha ta hanyar kiranta bi haqqil asma da sunaye wanda ta kuso wa ajmalil alqab da kuma laqabi mafi kyau adir ajwa albayt ka kamsasa wato ajwa albayt fadin gidanka bi araqil asma ila kalbiha da sunaye mafiya taushi a zuciyarta kare zama to kiran akwai tsawa a ciki kiran akwai muzantawa akwai wulakantarwa akwai nuna cewa kai ne sama da ita lalle ya zama to kira ne wanda da taji wato akwai mutuntawa akwai girmamawa a cikin sa zaka yi cika ki dinga kiranta da sunaye da ta kuso in kuma tana da wani lakabi to ka dinga kiranta da lakabi mafi kyau ya zama to duk lokacin da ka daga muryar ka kira wuta a cikin gidan to wato ka kamsasa gidan da wani turare mai kamshi na suna daga cikin sunayen da take so ko wani lakabi daga cikin lakuban da take so ihris daiman ala an yakuna hadha lisim aljamil kai kwadai matuka ko da yaushe wannan sunan mai kyau ya kasance ala tarafi lisanika akan harshenka ko da sunan nata na asali zaka dinga kiranta da shi wanda dama akwai mai wanda ba sunan nata bata isa ba baya gaya mata wani suna wanda yake kawai sai dai lamiri an ko akwai masu kiran matansu da dhamair ke ko mana kaza 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 dhamair ke ko ba kya ji na ne sai ka ji maganganun da idan haka suke ga tsawon haka wato haka yake kira ko tama ya mace wance dan ji dadin ya kira sunan ta ba zai kira sunan ba an gane ko to wannan yana daga cikin abinda bai dace ba kuma ya daga cikin abinda ake so a zamantakewa ta aure ya zamto sunan nan nata mai kyau yana yawan kai kawo akan harshenka faqad kana annabi sallallahu alaihi wasallam yunadi sayyidata aisha radiyallahu anha domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran nana aisha radiyallahu anha bi ahabbil asma da mafi soyuwar sunaye ilaiha a wajenta annabi sallallahu alaihi wasallam ya san sunayen da nana aisha ta kuso idan ya tashi kiranta yana kiranta da mafi soyuwar suna a wajenta to haka ake so ka dauki samfurin rayuwar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ka kwatanta a cikin gidanka ko da ba za ka iya yi irin wancan ba fatashabbahu in lam takunu mithlahu inna tashabbuha bil kirami falahu wai ku kamanta ko da ba za ku iya yin irin nasu ba domin kwaikwayo da kamanceceniya da mutanen kirki akwai rahota a ce maka ga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinka na masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ba zai zama abu mai kyau ba gare ka kai koyi ka kuma koyi samfurin rayuwar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko dan ka morewa rayuwar wannan auren naka da kai ko dan ita ma ta morewa wannan rayuwar aure da tai kaga kenan ashe akwai nau'i na soyayya akwai nau'i na gwaninta da kwarancewa a rayuwar iyali ya zamto har sunan iyalinka kana amfani da sunan da matarka ta fuso ka kira ta kana yin amfani da wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya buga mana misali da haka yana kiran uwar mu'minai Aisha radiyallahu anha da sunan da ta fuso fa yaqulu laha yana cewa da ita Aish, kaga Aisha ne, amma yake ce mata Aish, wanda wannan shine malamai suke kira tarhib, tarhib maimakon Aishatu sai ce ya Aish, ko ya Aish. Wannan gaskiyar magana akwai wani nau'i na style a cikin wannan sunan, akwai style a cikin wannan sunan, an gane ko? Yawa, yana kiranta da wannan, shi yasa suka ce akwai alkunya da nana Aisha take da ita guda biyu, akwai kuma ainihin wato lakabi da take da shi wajen guda uku ko guda hudu, kamar yadda malamai suka faɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiranta ya Aish, ya Aish, yana kiranta da kuma ainihin wato wannan, kamar yadda ya tabbata wata rana malaika Jibril ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yake cewa ka gaishe ta, da haka da yazo sai ce ya Aish, haza Jibril ya karau alaiki salam, da yazo zai iya ce Aisha, amma sai ce ya Aish, ga Jibrilu yana miki sallama, ma'ana yana gaishe ki. Sannan kamar yadda yazo a hadithin Tirmidhi yana kiranta da muwaffiqa, muwaffiqa shi ma kaga lakabi ne, ya wadda ta dace, kai ma za ka iya samun wani suna ko da ga Hausa ne, ka samu wani suna ko wani lakabi mai kyau wanda yake kunshe da wata kyakkyawar ma'ana, ka dinga gaya mata, an gane ko? Sannan suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam haka a hadisin da Imam Nasa'i, wannan hadisin muwaffiqa din hadisi da Tirmidhi. Sannan a hadisin Nasa'i Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da Humaira, Humaira kamar yadda ake kira Humaira, yana kiranta da Humaira kamar yadda ya zo a hadisin ainihin wato wayanda suka zo mutanen Habasha suka zo su yi wasa din nan, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata kina so yake a ya Humaira, kina so ki kallo wasan ne da sauransu, har suka ce shi ainihin wato Humaira din nan, Humaira tasgiri ne, tasgiri ne, wanda tasgiri ba na kaskantarwa ba ne ko na wulakantarwa, a'a tasgiri ne na girmamawa, na tausasawa, kamar yadda Abul Baqa yake faɗa, da karka ji an ce Humaira wato Ahmar Abuja, to idan zaka ce dan ja sai ka ce Humaira, Humaira kaga yar ja kenan, to karka dauka yar din nan da ake amfani da ita kamar Annabi ya nuna kankanta ta ko ya rena matsayin ta, a shi wannan ana kiransa tasgiri, tasgiri ne na girmamawa da tausasawa, kamar yadda Abul Baqa ya faɗa, domin kalmar Humaira faraci bayda ne, kamar yadda Ibn Athir ya faɗa a cikin An-Nihaya fi Gharibil Hadith, haka al-Imam Sindi a cikin sharhin da yawa Ibn Maja da kuma Ibn Manzur a cikin Lisanul Arab suka ce Larabawa suna kiran Abu Fari su ce masa Ahmar, Al-Abyad su ce masa Ahmar, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari ya ce Larabawa sukan fassara Abu Fari su ce masa Ja, me yasa? Wai saboda kyamatar sunan Al-Bayad fari din, saboda yayi kama da kuturta, idan mutum ya kamu da kuturta shi ma gurin farbare yake, to kana dauka fari ne irin na kuturta, aka ce mutum fari to sai a ce masa Ja, to shi yasa shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a sunan maimakon ya ce yaffara sai ya ce mata yajja, saboda yaffara din zai iya wa yaffara mai farbare irin na tabo tabo ko tambar tambarin kuturta, to shi yasa sai Laraba sai su kauce idan mutum fari ne ba za su ce masa fari ba sai su ce masa Ahmar, to shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ya ce mata yaffara dan nuna tausayawa, dan nuna kauna, dan nuna soyayya, sai ce mata yarja, shine Humaira. Kuna fata an gane? kuma an ce daga cikin lakabinta akwai as-siddiqa wannan shi ma lakabi ne kaga ana lakabinta akwai aish akwai muwaffiqa akwai umaira akwai as-siddiqa kamar yanda al-khatib al-baghdadi ya kawo a cikin al-muttafiq wal-muftarik muwaffiqa wadda ta dace kenan wadda ta dace kaga shine muwaffiqa to duk wannan kaga ana karantar da mu daga gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai ma ka dan samu wata kalma ko wani ko kome ko suwiti to ya ka fassara ai to ya za a ce wannan kuma ya ba ta juyi ba abu nan ai tasirin za ka ga ita yanzu da ka ce mata gara kai mata gara ka ce suwiti ne ko yawa ko diya ko dadin hajjazu to kowa dai shi ya san me matarsa take so kaga alaka fata ba sai ka zaba ba ba ga ya mutu yanda take so idan haka take so ka gaya mata haka ba matsala ajani ko yawa kila wannan din ba ta san wannan na turancin na Hausa take so sai ka ci gaba da gaya mata an gane ko yawa ko ka samu wata fulawa mai kyau mai dadin suna ka sa mata ta dai zaka iya abin nan da haka dai ka samu ko dai ka samu lakabi mai kyau ka sa mata ko kuma wata alkunya kamar yadda zamu karanta maganar alkunya din an gane ko in kuma zaka kira ta da sunan nata da Allah ka jawwada shi eh ka jawwada shi da Allah kada daga nesa ka dinga haraka mata kira malam ka ji sunan malam ba dadi ba dadada to Allah sai a gyara dinga kira ta da suna wanda zai koda sunan nata ka kirawo daga duk inda ta ji sunan ta ji cewa wannan suna ne wanda yake ya wato ya fita daga bakin masoyinta kuma da alama wannan lafazin da wannan sautin a cakuɗe yake a gauraye yake da lo haka ake so yawa an gane ko amma kunduba ba ki anan ka haba da Allah sai wani kunduba sai ka samu lakabi mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji yanda yake an gane ko duk wannan abubuwa ne wanda za ka ga wani lokaci shedan duk zuwa yake dagula wa mutane da safi wallahi Allah ne kadai ya san irin suna yadda mutum ya dinga gaya mata lokacin suna wuce suna ya iri iri har kamus mutum yake zuwa kai dubo ya dubo wata wanda wata ma'anata har burawun ba za ka ga fa samari suna yi budan su gano wasu zababban kalmomi wanda malam za ta zo ta kallon su ta haka ta ta juyi ta ta abin nan amma wai in aka zo gida gaba ɗaya mutum gaba ɗaya sai ya sa su dama wannan kaga kenan man gashe na fa bale sabin a ga nuna alƙus ake alƙus ne ya kai yi mata kalmomin da sai ta ji tana so ta ji wa'innan kalmomin kuma an zo gida gaba ɗaya sai a tattara su a ajiye su gefe sai ka ji kwata-kwata babu su sai ka dinga jin maganganu suna fitowa da tsawa haka da hantara da sauransu wanda baya dacewa haka wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ita ainihin wato ya umaira li jamaliha wa husniha sabida kyawun na Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ziga ta da wannan kyan yace ya umaira ya umaira ka koma cikin wato ibn maja hadisi mai lamba ta 2470 da ainihin wato hudu sannan wannan hadisin isnadin sa sahihi ne kamar yanda al-Qarafi da ibn Hajar suka ce wa indama qalat as-sayyidatu Aisha lin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai sanda na Aisha radiyallahu anha tace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah tace ya maikin Allah kullu sawahibi lahunna kunan kullu sawahibi lahunna kunan tace ya maikin Allah mafi yawan abokan zamana matan da annabi ya zauna da su ya tare da su tace mafi yawancin su suna da alkunya galibin su ba daidai ku ne wanda ake kiran su da ainihin sunan su zaka duk alkunya ummu habiba ummu salama ko duk zaka dinga jin girin wannan sai tace yawancin abokan zamana suna da alkunya ni ko ban da alkunya fa qala laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqtani bibiniki abdullah to ki dinga yin alkunya mana da sunan danki abdullah akwai wata uwaya da aka samu amma ba ta da inganci cewa waina da Aisha ta taba yin bari aka sa wa dan abdullah shine annabi yace to ta dinga duk da baya raye ta dinga yi masa alkunya da abdullah ta dinga yi kanta alkunya da ummu abdullah wannan ba shi da inganci magana da tafi zama tabbatacciya shine akwai dan yar wata asma asma binti abubakar mata az-zubair ko to akwai abdullah ibn zubair dan Aisha tana kaunar sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ki dinga yin alkunya da dan danki abdullah faqtani bibiniki abdullah a wata ruwaya ma aka ce shine yayi mata alkunya yace sunanki ummu abdullah kaga ma bata taba haihuwa ba ballan tana kai da Allah ta'ala ya sa matar ka ta haifi da biyu uku wani hudu biyar a ciki dauki daya mana ka dinga ce mata ummu wani ummu wacce ko ummu wacce ko ummu wani kamar yanda za ka ga cewa kai ma da wuya dai indai ba an yi wata irin rayuwa marar kyau ba da wuya ka dinga ce tana faɗa sunan kaza dai tace ko baban wani ko alaji ko kaza ko kaza kai ma yana daga cikin mutuntawa da girmamawa da kuma nuna kauna da soyayya ta dinga jin cewa kana ko kuma ka dinga caccanza a wani lokaci ka kira ta da sunanta amma kai tarhim tarhim shine ka dan cire harafin karshe kamar ya Aishatu sai kaga yace Aish kaga Aish kai ma kaga zaka iya cire ainihin harafin karshe shi kuma harafin da yake bin na karshen sai kai masa dauki ban san sunanta ka ba amma dai in kai wannan shi ake kira tarhim ana ba ta gane sai ka dinga yi mata tarhimi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yiwa nana Aisha wani lokaci kuma ba kai tarhimin ba sai ka bance ka kai abu sunan ta ka je kai mata tarhimi da ce yawa a gane ko yawa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana yi mata alkunya wani lokaci to kai ma zaka iya wata ka alkunya ko ummu in kana da da sai ka duba ya sunan danka sai ka dinga cewa babar wani ko kuma ummu wacce an gane ko ko kuma wani lokaci ka samu mata lakabi kai mata lakabi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yayi wa nana Aisha lakabi Umaira lakabi ne ko abin nan kai a alkunya ce ko a kunyun shine yawa lakabi shine abin nan kunya alkunya shine yayi ummu abdullah shine alkunya ita da ma ana yi mata alkunya da abubuwa ko kace mata ummul mu'minin annabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu to kaga da ma tana ana yi matan annabi duk ana yi musu alkunya da ummul mu'minin to kaga da Aisha gashi ummul mu'minin sannan kuma ana mata alkunya da ummu abdullah sannan lakabin ana yi mata yana cewa Aish yana cewa ainihin muwaffaqa ko muwaffaqa ko umaira sauran su ko as-siddiqa kai ma sai ka duba wata sifa mai kyau da wani ma'ana wanda take kunshi ko wata kalma mai kyau mai kunshe da kyakkyawar ma'ana sai ka yi wa matarka lakabi da shi wa huwa abdullahi ibn zubair radiyallahu anhuma shine abdullahi ibn zubair radiyallahu anhuma ibn ukhtiha dan yar uwarta asma'a radiyallahu anha wa kana min ahabbin nasi ila kalbiha kuma yana daga cikin wato mutanen da nana Aisha ta fi so a zuciyarta fa kana yaqulu laha ya umma abdullah kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yana ce mata ya umma abdullah manzon Allah baya kaskantar da iyalinsa manzon Allah babu cin zarafi tsakaninsa da iyali babu tsawa ba kyara tsakaninsa da iyali soyayya ce ta hada kuma ita ake in har kai aure baka more irin wannan ba to ai baka more aure ba idan sai tsawa sai shan kunu sai babbata rai sai wani ciccije baki kake kamar kaura ai kaga baka more ba maka san me ake nufi da rayuwar aure ba kenan haji gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zamu zo gurin da zaka ji annabi har tsere ne da yayi da iyalin sa tsere 1 2 a ce ana baka uku a fita da gudu gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akramaka Allah kaji ko وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هيك تيوا ثلاثه يصفين ود اخيك هو يصفين ود اخيك ان تسلم عليه اذا لقيته وأن توسع له في المجلس وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه. سيدنا عمر رضي الله عنه ينجوى ثلاثة وي أبو أبداؤه يسبين ود أخيك سنانون سنسر سندكك وأبو جنك يسفين ود أخيك سنعتاتي إرن سويني دكك وأبو جنك كونان قوانك أن تسلم عليك abu na farko shine ka dinga yi wa abokinka ko dan uwanka sallama idan laqita in ka hadu da shi wa anta wasi'a lahu ka dinga yalwata masa kana buda masa fil majlis a wajen zaman an zo kaga bai samu guri ba ka ce abokina bismillah ka dan matsa masa ka samu mu wa anta du'uhu ka dinga kiransa bi ahabbi asma'ihi ilayhi da sunan da ya fi so amma kana ma sunan so kana ba soyayya ke ya kai ka kara ya gaya wanda kake yake ganin zai ba magana ya ce baka baya son suna ka ba ya ce kana gaya masa to wannan kaga baya nuna tsantsar so da kake wa abokinka indai har kana kiransa da sunan so kana ko sunan da yake jin haushi ko in ka kira shi zai jiransa ya baci a to kai kullun so kake ka dinga bata masa rai to ai kaga babu soyayya tatacciya tattare da kai kenan an gane ko wannan asar din yana da rauni asar ne wanda yake mursa domin ibn al-mubarak ya fitar da shi a cikin az-zuhud a shafi na 119 haka ibn abid dunya a cikin makarimul akhlaq shafi na 100 ya kawo shi ta hanyar ali ibn al-ja'ad ali ibn al-ja'ad sannan haka abu shaykh al-asbahani shi ma ya ruwaito ya fitar da wannan hadisin a cikin al-fawaid a shafi na 43 ta hanyar ainihin wato Isma'il ibn Amr to dukkanin su kuma sun ruwaito daga Sharik shi kuma Sharik daga Abil Mihjal shi kuma daga Hasan al-Basri to kuma an ce ruwayar Hasan al-Basri zuwa ga Sayyidina Umar akwai irsali a cikin ta akwai kuskure da haka hadisin yana da hanyoyi da yawa asar din ka yana da hanyoyi da yawa amma dukkanin su suna da maganganu a ciki sun ce dai ya inganta zuwa ga Mujahid ibn Jabal ma'ana kamar a takaice wannan magana salafatun yusfina ko yusaffina wudda akhika magana ce ta Mujahid ibn Jabal sai dai ko idan daga wannan Mujahid ibn Jabal aka samu wato isnadin anan ya tsinke ko kuma aka sariyar da Sayyidina Umar amma dai ya inganta isnadin har zuwa Mujahid ibn Jabal da haka sai suka ce mawqufi ya ce maganar zuwa ga Mujahid ibn Jabal amma zuwa ga Sayyidina Umar radiyallahu anhu an ce wannan akwai irsali a cikin ta kuma hadisi mursal kun san ba a karba sa ko da haka akwai irsali a cikin shi sai suka ce wannan asar din da'ifi ne na fata an gane wa qila fil hikma an fada cikin maganganu na hikima ma'ana muhallu shahid a cikin wannan asar din shine wa anta du'uhu bi ahabbi asma'ihi ilayhi in kana son ka nuna kana tsantsan san mutum to ka dinga kiransa da sunan da yafi so dinga kiransa da sunan da yafi so koda ga wani sunan amma shi yafi son kaza to sai ka dinga kiransa da sunan da yafi so a habbi asma'ihi ilai to kaga matar ka ma in kana so ka nuna tatacciyar kauna madarasan da kake mata to kar ka dinga kiranta da sunan da sai gaban ta ya baki duk lokacin da ka kira ta za ta ji kamar an caka mata wani abu a kirji saboda ba ta san wannan sunan ga kuma hantara da tsawa da kyara a cikin kira to wannan gaskiyar magana za ta dinga regretting din auren mutum kuma za ta ga cewa da ta san haka za ta tarar da mata aure mutum da haka daga cikin abin da ke nuna cewa lalle soyayyar da mutum yake wa iyalinsa soyayya ce wato gangariya to ya zamto yana kiran iyalinsa da sunan da ke faranta musu rai ke dadada musu rai da haka ko ka kira ta da sunan nata amma akwai mutuntawa ko kai mata lakabi mai dadi ko kuma kai mata alkunya da wani cikin yayanta ko da kuma ta bai ba ko ba ta bai ba ko kai mata da sunan wani cikin yan uwanta ko kuma wato fata na gari lamiri kamar yadda Bahaushe yake faɗa to shine sai ka dinga kiranta da wani sunan ko da namiji ko mace da ake sa ran Allah ya bayar nan gaba shine za ku sa namiji ne ko mace ne kamar yadda kai macin kan kai aure ko bayan kai aure kan kai za ka iya cewa dinga kiranka da abuwa ne a dinga yi maka kunya ita ma za a dinga ce maka kai a ce maka abuwa ne ita a dinga ce mata ummu wacce ko ummu wani ina fata gani kaga duk kuna da alƙunya kenan da haka duk wannan yana daga cikin abin da ake bukata a rayuwar auratayya wa qila fil hikma a cikin maganganu na hikima an ce al ismu al hasan wai suna mai kyau yaftahu qalba sadiqika laka yana bude maka zuciyar abokinka sunan da kake gaya masa baya so to wannan kuma yana kulle zuciyar abokinka gare ka sai dinga baya son ku saboda ya san da ka abu kun hado ajin ku daya wata sokana ce ake gaya mai tun kuna firamare har yanzu kowa ya daina gaya masa ne har ma za ka dinga yin ba shi in ba ni ba bai gaya ba wannan suna baya so an girma to ai an girma kuma wancan sokana ce ta yarinta kuma baya so ina fata an gane ko kuma ga Allah ya masa wata daukaka kawai ka dinga kiran sa gaya waya kai dan ajo ko ya je maka ko yana da wata wadata ko yana da wata daukaka ana girmama shi ana raba sunansa da wani girmamawa kai kuma kawai ka tsaraita shi kawai ai ba komai ba da ai wasan tarau kai wasan kasa ina fata an gane to wannan daga cikin abin da za a ga baya son kwana da shi saboda da kun hadiya sun za ka faɗi wannan sunan yana inda ake ganin girmansa ake ganin mutuncinsa ake sakaye sunansa ko ake raba sunansa ana yi masa idafa kai kuma da kun hadu kawai za ka kalli matsayinsa da yake kaiwa kawai za ka gaya masa sunan da kake so ka gaya masa wanda shi baya so da haka zai dinga san bai san kuwa to shi yasa daga cikin abin da zai bude zuciyar abokinka ya sa ya tabbatar da duk san da kuka abu akwai sunan da ka fi so shi yake gaya maka kaga kenan ita ma matar kenan ba za ta so ku hadu ko ba ta so kawayenta su zo gidan ko yayanta suna kusa saboda kiran sunan da kake gaya mata ba ta san sa kaga kenan zuciyar matarka game da kai za ta zama arife da haka wannan magana ta hikima shine alismul hasan wai suna mai kyau yaftahu qalba sadiqika laka yana buɗe wato wannan sunan yana buɗe maka zuciyar abokinka ko matarka khairukum li ahad mafi alkhairun ku shine mafi alkhairun ku ai wajen iyalinsa iyali suka ce shine zaujatuhu wa ummuhu wa abuhu wa auladu in aka ce ahalin mutum to ana nufin matarsa ko matansa mahaifiyarsa mahaifinsa da kuma yayansa ina fata an gane to mafi alherin ku shine mafi alherin ku ta fuskar mu'amala da iyalansa an yakuna khaira sadiqin ya zama aboki na kwarai wa khairu murabbin ya zama mafi alherin mai bada tarbiya to idan har zai zama mafi alherin abokin zama in har zai zama mafi alherin mai tarbiya to waɗanda suka fi cancantar su ci gajiyar wannan kirkin nasa da wannan ainihin nagartattasa da alherinsa shine iyalansa in har mutum mai kirki ne to kamata ya yi kirkin nan a same shi mahaifiyarsa in ka zauna da ita tana faɗar kirkinsa mahaifinsa yana faɗar kirkinsa ƴaƴansa suna faɗar kirkinsa matansa suna faɗar kirkinsa kai ya tabbata kirkin nan haka ne amma mai kirki ne a wajen mu'amalarsa a waje mai kirki ne a gurin aiki mai kirki ne a kasuwa amma iyalansa suna kuka da shi kai wannan tir da wannan kirki khairukum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne za mu karanta mafi alherin ku shine mafi alherin ku a wajen iyalinsa in ana so a tabbatar da kirkinka da nagartarka da mutuncinka to a je gidanka a tambayi iyalinka in dai har suka yi ba da recommendation mai kyau a kanka ƴaƴanka suka faɗi alherinka matanka suka faɗi alherinka to wannan yana nuna cewa kai ne mafi alherin mutane game da iyali azizin rajul ya kai dan uwana magidanci kun fi bai cika ka zamto a cikin gidanka khairun nas da ahli ka zama kai ne mafi alherin mutane a wajen iyalinsa mafi alherin mutane ami riqatan wa atfan wa tasamuhan wa mawaddatan kai ne mafi alherin mutane a wajen iyalinsu riqatan wajen taushin hali duk yanda wani yake fadar taushin halinka a mu'amala a waje in an zo gida za a ga kama fa taushin hali biye da yanda kake nuna a waje wa aqaban da kuma tausasawa wa tasamuhan da yafiya da sassautawa wa mawaddatan da soyayya da kauna wa alaika wajibi ne akan ka bi ihsani suhba ka kyautata zamantakewarka da iyalanka ka zamto mai saukin kai ka zama mai saukin hali mai taushi ka zamanto mai yafiya ka zama mai nuna soyayya da kauna ga iyalanka yana daga cikin kyawawan al'adu da dabi'u na musulunci wanda musulunci ya zo da su wanda daga cikin kunshin kyawawan ɗabi'u na musulunci hadda ihsani wa iyali mutum ya zamto yana kyautatawa yana zama mafi alheri ga iyalansa yana daga cikin ayyuka mafiya falala wanda mai aikata shi zai zama mafi alherin mutane shine mutum ya zamto yana kyautatawa iyalinsa قال صلى الله عليه وسلم وزم الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم للنساء وانا خيركم للنساء كواهي الله سيوانك النبي صلى الله عليه وسلم خيركم في ايامكم ما في الهير تجنكم ما في داد الزمن تجنكم ما في توسى ساوات كيرك تجنكم شيني ما في كيركمكم او جماعة تنسى mafi alherin ku a wajen matansa wa ana ni kam khairukum li nisa'i ni ne mafi alherin ku a wajen matana sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi imam tirmidhi ya rawaito shi da ibn majah hadisin aisha radiyallahu anha wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace nasihat yana mai yi wa al'umma sanasiha wa mu'addiban yana mai ladabtar da al'ummarsa da tarbiyyantar da su sai yake cewa akmalul mu'minina imanan adumu mu'minai wanda imaninsa ya fi cika ahsanuhum khalqukan shine wanda ya fi kyawawan halaye duk wanda ya fi kyawawan halaye a cikin kuto shine wanda imaninsa ya fi cika me ake nufi da husnul khulq husnul khulq suka ce wasfun jami'un wata tattararriyar sifa ce li khisalil khair wata ta dunkule dabi'u na alheri amma ginshikinta fadlul ma'ruf mutum ya zama mai alheri duk wanda ya yi mu'amala da shi sai ya ji daɗi to ina ma ka je gidansa ka tambaya haka yake ko a gida fiye da yanda ake jin dadinsa a waje haka ake jin dadinsa a gida wa kaful adha daga cikin jigo a kyawawan dabi'u mutum ne mai kamewa ga barin cutar kullum alherin yake bayarwa sharrin yake kamewa duk wanda ya mu'amala da shi haka zai gaya maka halinsa yake kamewa yake daga sharri da wuya ka ji ya cutar da kai ko da baki ko da hannu ko da dukkan wata hanya ta cutar balma in dai kun zauna sai ka amfana da shi da alherinsa to in ka zo gidansa ba za ka samu yana kamewa bai zagin iyali bai cin mutuncin iyali baya danne haƙin iyali baya hana su ci baya hana su sha bai kin bai bai yin wasarere da tarbiyyar iyalinsa yana kula wa dalakatul waji wai daga cikin jigo a kyawawan dabi'u akwai sakin fuska daga cikin sufar kyawawan ɗabi'un ka ji cewa ne mai kyakkyawan ɗabi'a ne to akwai sakin fuska alaqatul waji har annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya karkare da aikin alheri komai kankanta sawai ko da ka hada da dan uwanka ne ka saka masa fuska kamar yadda mallam a can baya ya gaya mana cewa sakin fuska la yukallifu ka shay'an ba wani takalibanci a cikin sakin fuska daga cikin husnul khulq shine ka zama mai sakin fuska a cikin gida kar ka zama mai dauri fuska wan nusku lil muslimina kuma ka zama mai yin wato ikhlasi wajen zaman ka da duk wani musulmi da zaku zauna kuma kana nasiha wajen zaman ka da musulmi to duk wanda yake da wannan yana da husul akhlaq to annabi sallallahu alaihi wasallam yace akmalul mu'minina imanan mafi cikar mu'minai imani ahsanuhum khuluqa shine mafi kyawun ta'adu da al'adu da dabi'u daga cikin su wannan hadisi shi ba Imam Tirmidhi ya rawaito shi hadisi na 1162 daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda وقال لقمان الحكيم لقمان الحكيم يناجيو ينبغي للعاقل ابنده يفداچوا ga mai hankali indai mutum mai hankali ne an yakuna fi ahlihi kasabi wai a cikin gida inda iyalinsa suke ya zama kamar yawo wajen wasa wajen tsaraha wajen barkwanci wajen sakin fuska wajen haka kyawawan mu'amala saukin kai saukin hali murmushi sakin fuska ya zama kamar yawo a cikin gida wa idza kana fil qawm amma in ya fito cikin mutane wuji da rajulan a same shi namiji ne ta haka ake so na fata an gane wannan athar din an rawaito shi daga Umar kamar yanda mai kanzul ummal ya ciro daga ibn abi dunya da waninsa an ce sayyidina Umar ibn al-Khattab shi ma ya fudu magana makamanciyar irin wannan ko ya fudu magana irin wannan har ma yake cewa wa idal tamasu wujida rajulan idan suka nemi ra'ayinsa a gidan a wannan ruwaya ta sayyidina Umar an ce yanbagi lil aqil abinda ya kamaci mai hankali an yakuna bi ahli ya zama a cikin gidan kasabi wannan ma shi zai sa ka gane sirrin gidan haka wato masu takure wannan da rashin walwala da rashin wallahi an buha inta su a cikin gidan saboda duk abinda za a yi abinda ake kinyi a gaban su na ganin ido ne kuma ba sa da yi a ci an fi cin amanar irin wannan an fi hainta su a yi yin dukunkure saboda ba ba a samun damar tattaunawa da su iyalansu ba sa kusanta su ƴaƴansu ba sa raba su na fata an gane to dan haka su ake ka zama kamar yaro karami mai son raha mai son nishadi mai son sakin fuska a cikin gida to kai ma su ake ma'ana ka sassauto daga matsayinka ka dawo labul din matarka su ma yaran ka dawo labul din su haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma da Aisha tace anzilun nasa manazilahu shikenan ka dawo gida kenan so kake duk matarka ita ma ta zama mai gida kana zazzara ido ita ma tana huci tana zara ido so kake duk kowa ya zama mai gida so kake yayan ka kuma kowa yana can yana musan iska shi ma yana zazzara ido a'a so ake ka sassauto ita matar mu kuna tare sai ka dawo da kanka daidai na kullunta su ma ƴaƴan kuka zo suka zo suka kewaye ka sai ka dawo na kullun su wannan ya hauka fadaka wannan ya ce abba ka za ka dinga jin tambayoyi wannan ya yi shirme iri kaza wannan ya ce abba kaza 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 wannan rahar da kake kallo ita ce rayuwar ta wani haka ce ya ce wai kai me ya dadi ya ce duk abin da kaga yara suna ci shi ne dadi to ko baka cin abin da yara suke ci to baka cin dadi an gane ko shi ne yake cewa an ya kuna al'aqil wato yanbagi lil aqil abinda ya kamaci mai hankali kenan ita matar ya dara ta shekaru to kar ya dinga banga banga a gida ya sako ne da labul din ta ka duba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure na Aisha suka yi ziyarta ne duk da cewa lokacin da ya aure ta ya aure shekara 50 sallallahu alaihi wasallam amma ya tsira da ita ya ga abubuwa na wasa irin na wayanda suke masu ƙananan shekaru kuma ya dinga har ma ya taba mun tabu za mu karanta anan ya taba ganin ainihin wato labule dan dage iska ta daga labulanta sai ya hango a cikin kabad dinta sai ya ga me sai ya ga doki daga cikin doki sai ya ga kuma har da fuka-fukai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mata wannan ba sai ta ce doki sai ta ce a sai ce to kuma doki da fuka-fukai sai ta ce baka san an ce annabi Sulaiman shi ma yana da doki mai tashi ba mai fuka-fukai ce haka to kaga wannan duk yana nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya aure ta bai mu'amalance ta a shekarunsa ba ko kana ganin kai ka girme ta to kai me yasa ka aure ta zuwa za ka dinga zazzare mata ido ba dama ta sake da kai to me yasa ka aure ta ce ka duba wata dattijuwa yar uwa ka sai ka aura. Ta dafa tana miya tana sa maka gauta a ciki kenan. Na ba ta gani. Amma in mutum zai nuna shi namijin ne to ya fito waje. A ruwayar Sayyidina Umar kuma idan tamasuhu in suka nemi ra'ayinsa ko kuma idan wajen zartarwa ne wujida rajulan a same shi kuma namiji ne. Wai duk wannan wasan ka duba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaza yana kaza, amma in an zo gurin da ba wasa za ka nan da nan Annabi ke canzawa kuma suna gane wannan yaran. Wai yi wasa da iyali baya nuna ba lokacin da kuma ya kamata ka zazzare ido ka dinga kai ni za a yi kaka a wannan kuma lokacin shi ma yana nan. Kuma in wani yanayi ya zo da za a yi hakan shi ma sai ka yi irin wannan. Dan su san cewa akwai lokacin wasa da raha ko kuma lokacin da abun ba na wasa bane, abu ne da ya kamata ka tsaya sosai akan abin nan. In wani ra'ayi ne ka tsaya ka ce ga yanda za a yi, a ce kaza ka ce ba za a yi wannan, ba za a yi ba shi za a yi ba za a yi, za a je guri kaza ka ce ba za a je, wannan kuma mahallin sadaka. In ana neman wani abu da ake son tsayayyen namiji, ana son tsayayyen ra'ayi, to an zo gurin ka a samu haka game da kai. عندما جاء الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم لوكتين سيدنا علي رضي الله عنه يزوج النبي صلى الله عليه وسلم يخطب السيده فاطمه ينا نيمان اورنا ده فاطمه رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تي هي لك على ان تحسن صحبتها نا باك ايتا با ده شرطين زاك كيوتا زمانتكيوا ده ايتا haka duk wanda ya zo neman auren yakka za a gaya masa na baka ita amma kuma za ka je ka takure yarinya za ka dinga zalunta ta kan a'a na baka ita akan ka kyautata mu'amala ta zamantakewa aure da ita. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya da na sayyidina yace na aure maka zan baka ita amma fa da sharadin za ka dinga kyautata zamantakewa da ita. Wannan hadithin ka duba a silsila sahiha da wato shafi na 166. قال الثعالب مالا الثعالب بتفسير انه يكي من احسن السياسه اهله كان اهلا لسياسه الناس
duk wanda ya iya ya kware a shugabancin iyalinsa ya dace ko ba shi shugabancin jama'a. Duk wanda ka shiga gidansa kaga gidansa gida ne ya iya tafi da siyasar gida to Allah ku ba shi mai unguwa ko ku ba shi kansila ko ku ba shi chairman ba za ku samu matsala ba. Haka ta'alibi ke cewa man ahsana siyasata ahli duk wanda ya kware ya gwanance ya iya tafi da siyasar iyali ya san gata ga shekarunta yana tafiyar da ita daidai level dinta ƴaƴansa yana tafiyar da su daidai level din su to duk wanda ya iya siyasar tafiyar da gidansa ya cancanci siyasar al'umma. Kaga ina ma a sako wannan cikin wanda za a tsaya dan takara kowa a je a bincike iyalansa da ƴaƴansa a je a siyasar gidansa take. An gane ko wannan shi ma ainihin wato magana ce ta ta'alibi tana da kyau. Wa qila fil hikma man la nad kalimatuhu wajabat mahabbatuhu, a cikin maganganun hikima aka ce wai duk wanda maganganunsa da kalmominsa suka zama masu taushi san sa ya zama wajibi. Wai abinda zai sa iyalanka su so ka shine magana mai taushi ba tsawa da zagi da ashariya da mangara da a man la nad kalimatuhu, duk wanda kalmominsa akwai sauki akwai taushi akwai lausasawa wajaban mahabbatu san sa ya zama wajibi daga duk zuciya za ta so shi. Ja'a rajulun ila ahadi hukama'il am, wani mutum ya zo wajen lokaci yayi to shikenan sai mu tsaya. Ja'a rajulun insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure da muka yi ko tuntuba har sha Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.